This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jahuwar Niger za a yi jin sashen Hausa ta gidajen rediyo amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kumaniya. Akan internet a saka voahausa.com, sashenhausa.com. Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci, ina tare da Jimmai Ali, muna fata kuna lafiya. Yau Litinin 25 ga watan Mayu. Kafin minisa Jimmai za ta fara da kan labarin.
Jam'iyyar masu hamayya a kasar Burundi ta ce ba za ta shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar ba, domin wasu 'yan bindiga sun kashe ɗaya daga cikin shugabanninta mai suna Zedi Faruzi, wanda aka yi jana'izarsa a jiya Lahadi. Yau Litinin shugaban 'yan sandan kasar Malaysia ya ce an gano kaburbura 139 a kusa da kan iyakar kasar da Thailand. Yau Litinin ne kuma aka kashe akalla mutane 5, fiye da 60 kuma sun ji rauni a sakamakon wani harin kunar bakin wake a lardin Zabur da ke kudancin kasar Afghanistan.
Madala, an kawo ƙarshen yajin aiki da ke haddasa ƙarancin man fetur a Najeriya.
An jaye wannan yajin aiki cikin wannan ɗanguntun lokaci.
Sannan wai me ke faruwa ne a jamhuriyar Niger?
Kamun danniya ne, kamun rashin gaskiya, kamun wato taka haƙƙin ɗan adam, kamun wato mulki irin na kama karya.
Za ku ji wannan batu da ma ranar da Jenaral Muhammadu Buhari zai koma Najeriya. Sannan Yusuf Ali Harin da zai kawo shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma bari mu fara da cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jam'iyyar masu hamayya a kasar Burundi ta ce za ta janye daga shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. Za ta ɗauki ko kuma ta ɗauki wannan mataki ne bayan da aka kashe ɗaya daga cikin shugabanninta. Jiya Lahadi aka yi jana'izar Zedi Faruzi na jam'iyyar Union for Peace and Development, kwana ɗaya bayan da aka harbe shi da mai tsaron lafiyarsa a Bujumbura, babban birnin kasar. Dubban magoya bayan jam'iyyarsa ne suka raka gawarsa a titunan cikin garin birnin zuwa makabatar musulmi. Wani shugaban jam'iyyar ta masu hamayya mai suna Frederick Bambujin Yamvira cikin fushi ya ce jam'iyyarsa ba za ta tattauna da gwamnatin kasar ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da kashe Mr. Faruzi da aka yi, kuma ya yi kira ga dukkan jam'iyyun siyasar kasar da su yi wa Allah su guji yin tarzoma, su yi aikin magance rikicin siyasar kasar.
A can kasar Yemen da alama dai ana tababin taron samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya yi a wannan makon, yayin da jami'an kasar ke faɗin cewa an ɗage yin wannan taro. Nan da nan dai ba a ji ta bakin Majalisar Ɗinkin Duniya ba, amma kuma an ɗage wannan taro ne da aka shirya ranar Asabar. Sabon shugaban Yemen Abdulrabu Mansur Hadi, wanda ya arce zuwa ƙasar Saudi Arabia watanni 2 da suka wuce, ya buƙaci cewa 'yan tawayen Houthi su mutunta ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya su janye daga yankin da suka mamaye kafin a yi wannan taro. A yau Litinin jami'an ƙasar Yemen suka yi misali da waɗannan buƙatun, kuma suka ce an ɗage yin taron ne har sai abin da hali ya yi. A makon jiya, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ba da sanarwar yin wannan taro, yana kira ga dukkan ɓangarorin da su halarci taron ba tare da gitta wasu sharuɗa ba, kuma su koma ga yin aikin magance wannan rikici.
Shugaban 'yan sandan ƙasar Malaysia Khalid Abubakar ya ce an gano kaburbura 139 kusa da kan iyakar ƙasar da Thailand da ake kyautata zaton an bizne fiye da gawa ɗaya a cikin wasu kaburburan. Yau Litinin shugaban 'yan sandan ya faɗa wa 'yan jarida cewa an gano kaburburan ne a wasu sansanoni 28 da ake zaton ana amfani da su wajen safarar mutane, kuma tana yiwuwa akwai mutane 20-300 da ke zaune a kowane sansanan. Mr. Bakar ya ce yanzu haka ana aikin cire gawawwakin domin a bincike su. Yankin kudu maso gabashin Asiya yana fama da rikicin jin ƙai da ya danganci dubban mutanen da aka yi fasakorinsu daga ƙasar Burma da Bangladesh zuwa ƙasar Malaysia ta ƙasar Thailand. Yawancin 'yan ƙasar Bangladesh suna arcewa ne a saboda talauci da fatara a ƙasarsu, a yayin da 'yan ƙabilar Rohingya ta ƙasar Burma kuma yawancinsu suna arcewa ne daga musgunawar da mabiya addinin Buddha na ƙasar Burma masu rinjaye suke musu.
Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun faɗa a yau Litinin cewa an kashe akalla mutane guda 5 fiye da 60 kuma sun ji raunuka lokacin da wani mai harin kunar bakin wake yake tuka motar da ke dankalin da yakiyoyi ta kofar wani gini na gwamnatin lardin Zabul da ke kudancin nan kasa kuma ya fasa kayan fashewarsa. Mummunan harin ya auna ofishin wakilin yankin da ke Kalat. Yan sanda sun ce mata da yaran da daga cikin waɗanda wannan hari ya ritsa da su. Haka kuma su tashin bam din da ya raunana wakilin majalisar dinkin na wannan yanki da dama. Kafofin yada labaran kasar sun ambaci jami'an asibiti suna fadin cewa wasu mutane sun ji mummunan rauni. Tunne majalisar dinkin duniya ta bayyana damuwa akan yawan farar hula da suke jikata a kasar Afghanistan. Kuma ta tattara bayanai na ƙarin mutuwa ma da jin rauni na farar hula wanda a bana ya fi na bara.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin gwamnatin Siriya sun kaddama da akalla hare-hare 15 a yau Litinin da jiragen saman yakin da suka auna mayakan ISIS da suka mamaye birnin Lamria da ke tsakiyar kasar. Kungiyar lura da kare haƙƙin bil'adama da cibiyar ta ke birnin London da ke nazarin tarzoma a kasar Siriya daga wakilan kungiyar da ke cikin kasar ta ce wuraren da aka auna hada ofishin leƙen asiri da kuma asibiti. A makon jiya kungiyar ISIS ta kwace birnin mai dimbin tarihi. Kungiyar ta ce ƴan yakin sa kai sun kashe mutane mai 10 da 17 ciki har da yara da nas-nas da kuma sojojin Siriya kuma an kama fiye da mutane 600. Daraktan kungiyar Rami Abdulrahman ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa cikin waɗanda aka kashe akwai waɗanda aka filla kawunansu yayin da wasu kuma an harbe su ne ko kuma aka soke su da wuƙa. Kungiyar ISIS ta zargi waɗanda ta kashe ko kuma ta kama a zaman ƴan koren gwamnatin Siriya.
Cikakkun labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Idan ana biye mutan Najeriya sun share kwanakin baya a cikin matsanancin rashin man fetur da wutar lantarki, lamarin da ya sa ma'aikatu da masana'antu da yawa rufewa. To ƙarshenta dai yajin aikin da shi ne Umar Abaisun wannan matsala ya zo ƙarshe. Wakilin mu da Amurka Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin Abubakar Mai Gandi ɗakin gari, mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu zaman kansu na ƙasa IPMAN.
An jaye wannan yajin aiki cikin wannan ɗan guntun lokaci wanda shike an ce an bada awa 6 duka waɗanda ke yajin aiki su koma ga bakin aikin su.
So yanzu zuwa lokacin ake salan mai zai wadata ƙasar nan.
Eh to dama ka san idan aka koma ga yajin aiki har yanzu dai jama'a za su dan yi hakuri ne kaɗan domin wuraren da ake zuwa a je a dauko mai din ba kusa bane. Saboda haka yanzu dai idan aka fara ko shakka babu za a samu saukin lamari ga al'umma.
Yanzu kan misali dan Najeriya da ya motsu ya ga ya fara samun mannan wannan kuma harkar ku ce za ka ba mu dan lokaci misali a ce daga yanzu zuwa kwana kaza misali.
Eh to wannan lokaci da zamu ce ya dangance ga yadda muka ci gaba da fara wannan aiki. Yanzu kaman da shike ka san akwai depot da dama inda ake loda mai. To yanzu shawarin da muke so shine kaman depot inda suka aje reserve to ya kamata waɗannan depot a tabbatar da cewa sun ci gaba da lodi cikin hanzari. To idan suka ci gaba da lodi da kuma mai din da ake lodi nesa kaman waɗanda a wajajen Lagos da Port Harcourt da sauransu suka ci gaba lodi ga baki daya to ga alama in Allah ya yarda abin ba zai dauki wani dogon lokaci ba.
A alaji da ke kana wannan harka ta man fetur wai tun farko ma ku zaka bayani me ya kawo wannan yajin aiki ne?
Su wannan yajin aiki ana yi ne wajen kusan kashi uku ne daban-daban. Su ainihin NATO suna yajin aiki akan rashin biyan kudade da suke bin major marketers na transport kenan nasu. Sa'annan su kuma major marketers da moman kenan su ma suna yajin aiki akan kudaden da suke bin gwamnati na ainihin man da suke shigowa da shi a cikin kasa. Sa'annan su kuma kungiyar da Fengasan wato kungiya ta ma'aikatan mai na Najeriya su kuma suna yajin aiki saboda ainihin rijiyoyin mai waɗanda aka ce an saida ba bisa kan ka'ida ba. Kaga yajin aikin ya kaso wajen kusan kashi uku kenan.
Yanzu kuma muna salan cewa duk waɗannan yajin aikin gaba ɗaya sun dawo.
Eh to kamar yadda muka zauna su duka an kira shugabannin su sun ce sun aminta za su koma bakin aiki. Kaga kenan yajin aikin an dakatar da shi kenan.
La gaida Hassan Maina Kaina hirarsa da yayin da Abubakar Mai Gandi ɗakin gari wanda shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na mai masu zaman kansu IPMAN. Jama'a yau sarara kwanaki 1 2 3 4 5 kacal a rantsar da General Muhammadu Buhari mai tsaya a matsayin sabon shugaban Najeriya. Amma baya kasa kuma kasa na cikin wannan rashin mai da wutar lantarki kenan. To ko yaushe zai koma? Ga wani daraktan yakin neman zaben sa Alhaji Ibrahim Abdul Karim zai ba mu amsa. Alhaji Ibrahim, wai me ake ciki ne game da wannan balaguro na Buhari?
To alhamdulillah, dan Muhammadu Buhari ya dan fita ne saboda kasan yadda rayuwa take. A Najeriya ba wani wuri bane da is isolated. Najeriya gari ne da yake haɗe da duniya, ana kira abin globalization. Duk wani decision da zai dauka a shugaban kasa a Najeriya zai affect mutanen da suke
ma matakan da zai dauka suna shafar mutane ba ma kawai ɗan Najeriya ba.
Ba ɗan Najeriya kaɗai ba, don haka dai idan mutane suna fahimta za a yi gyaran nan daga Najeriya ne, ai kaga ba zai yi ba. Amma sannan waɗannan sauran abubuwan da kaga suna damun mu, ai important ɗin su an kai.
Wato ka shigo da su aka yi kenan matsalolin nan.
Shigo da su an kai daga wani wuri, yauwa ba wai nan mun ka same su Najeriya mu muka gina su ba.
Can yake musu kenan
kamar kake magana, ai kalmar turba bature ne.
Wato can yake musu kenan tushen su kenan ya kokari ya tsinka su daga can ko kuma dai me haka
yake. To ba mu san da take to bare, amma dai mun san dai ba nan take ba.
To amma
mun san mun mutanen kirki ne, jama'a ce mai hankali, mutanen kirki.
Ganin saura mako ɗaya a rantsar da shi kamar hanyar lokaci kamar bai kure ba na zuwa neman shawara ba zai iya jira sai bayan an rantsar da shi ba.
Ai ba shawara ba ce, yanzu an wuce lokacin ɗaukar shawara. Ai mutane sun zo sun same shi, an ba su da wayannan garuruwan sun zo sun same shi. Mutane sun zo sun zauna sun same shi, amma kuma akwai abubuwan da privately ai ya kamata ya je su zauna su
ɗin. Me yasa aka
kai ne ai? Ai ran da aka ganka da budurwa za a baka ita, ai ba ran da ka ganta ba.
Me yasa aka boye tafiyar duk da cewa tana da muhimmanci gashi nan kuma har ma ya gana da Prime Minister David Cameron?
Me yasa aka boye?
Me yasa tafiyar ba a bayyana ta ba sai dai kawai jiya aka ce gashi nan?
Ba za a bayyana ta ba saboda kasan akwai masu gudu za su gudu.
To.
Wanda a bar ta a kwance, sun mun haɗu da su ran 30 ga wata, na ga za su sani.
Alhaji Ibrahim, ƙasa yanzu tana
cikin. Sun mai son bayanin za mu tura musu, kowa za a tura musu kofi ɗin zai gani, amma ba za a ba su yin su gani ba. A bari a shiga gwamnatin sai su gani a cikin gwamnati.
Yanzu ƙasa tana cikin wannan bakin rashin mai da wutar lantarki. Har yanzu shi Buhari bai ce komai ba.
Shi ne shugaban ƙasa? Bayan ba ranar shugaban, ku bari ku ga abin da za mu yi addressing daga 29 ga wata, daga mass speech na ranar. Ai wannan wai punishment ne aka yi, kamar mutum ne ya ce maka ka ƙi zaɓar shi sai ka wuce sai maka dudu da baya. Abin da hauru da mu kenan.
Wato bita da
ƙulli. Mun zauna da su. Mu iya sun bi mu da kulli tunda mun ki zaɓa su mu ma sai mun ji a jikinmu, amma shi ai shugaban ƙasa ne. Kwanakin baya da ake magana transition ai ya dauki to ake magana cewa APC da mutanen ta suna kokarin su dauki ƙasa, ai a gaya mu cewa Janar Muhammadu Buhari shi har yanzu shi fa shugaban ƙasa ne. To in yi wanda ya faɗi wannan magana me yasa yanzu bai dauki responsibility na wannan bala'in da muka shiga ciki ba?
A siyasance ko wani matakai za ku dauka domin ku ga an warware waɗannan matsaloli da jama'a suke fama da su yanzu?
Yan jama'a muke son su fahimta, ƴan Najeriya su kalli wannan aikin cewa project ne da ƴan Najeriya ne za su yi. Amma General Muhammadu Buhari a shugaban ƙasa shi ne zai shige mana gaba. Shi ne kawai abin da ƴan Najeriya kamata su fahimta. Ba yakin shi ba ne, ba rigimar shi ba ce. Rigima ce ta mu ƴan Najeriya da muka taru muka yi revolution muka yi canji muka zaɓo shi. Ta mu ce mu ne za mu je mu yi wannan aikin. Don haka nan kowane mu sai ya yi haƙuri na wannan ɗacin da za mu shiga. Saboda mu samu mu kai ga gaci mu kai ga jin daɗin da muke so mu samu.
Haji Ibrahim, a ƙarshe yau saura kwanaki huɗu kacal a rantsar da shi, yaushe zai dawo Najeriya?
Insha Allah gobe ko jibi.
Daraktan campaign ɗin General Muhammadu Buhari kenan Alhaji Ibrahim Abdulkarim. Mun gode sosai Haji Ibrahim.
To na gode kwarai.
Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC a gogon yanzu karfe 11 na rana da mintuna 15. A jamhuriyar Nijar, sojojin gwamnati sun yi awon gaba da shugaban kungiyar fara hula ta MPCR Malam Nuhu Arzuka kwanaki kalilan bayan kamewan ɗan jarida Musa Cangare. Abokin aiki na Abdulaziz Adili Toro ya tuntuɓi Malam Mustapha Kadi wanda shine shugaban kungiyar haɗaka ta fara hula ta Kodaye. Shine ce
Malam Mustapha Kadi shine shugaban kungiyar farahun lawa da ake cema Korea A Malam Mustafa. Wai me ra'ayinku bisa kan wannan kamu da an kai ma Nuhu Arzika shugaban kungiyar MPCR ta farahun la a kasar Niger da an kai shekaran jiya?
Na harko dai ba digi ba sabo ake cewa, kuma babu hushi. Kamun da an kai mishi kamun danniya ne, kamun rishin gaskiya, kamun wato taka hakkin dan adam, kamun wato mulki irin na kama karya. Domin a huskar doka bai yiwuwa ne a ce an kama wato Nuhu Arzika domin ya haɗi wato maganganu na gaskiya akan television. Tunda a dokar tamu wadda ake cewa Ordonnance Portant Regime de la Liberté de la Presse, wato sai an yi ma wato ɗan jarida tambayoyi a lokacin da ɗan jarida ya shaida da wato shi wannan shi ne ya tilasta mishi da waɗannan maganganu kuma bai san da su ba, a lokacin nan ana iya cewa a tuntuɓe shi kawai a ɗauke shi a huskar complice.
To ga ganin ku akwai abin da gwamnatin ƙasar Niger take boye bisa kan halin sojan Niger, wani irin hali suke ciki?
To lalle mu yanzu mun fara ganewa da gwamnati akwai abin da take son ta boye ma 'yan ƙasa, ko ta ma boye ake cewa, tunda kun san da 'yan kawo mu 'yan ƙasar mu sojan namu an kawo musu hari. Har a yanzu gwamnati bata hito ba ta ce ga sojuna nawa ne aka kashe. Har yanzu akwai wato uwayen da suna neman ɗiyansu, suna neman labarin ɗiyansu, babu wani bayani.
Na fara da muka gani an kama Musa Cangari, kuma bancin kama Musa Cangari yanzu kuma ga Nuhu Arzika.
Wato salon da suka ɗauka so ne ake yi wato a jamhuriyar Nijar, kowa da kowa a ɗumke mishi baki. To mu ko mun tabbata da wannan manuwa da suka ɗauka wato bata zuwa ko ina. Ina son su gane da cewa in menene suka yi ba za su hana mana magana ba, domin koda sun kama mu baya gare mu muna da wakilai waɗanda za su zauna a wurarenmu kuma su yi wannan yaƙi.
Mun gode Malam Mustafa Kadi, shugaban ƙungiyar Farahullah Kodiya A daga birnin Yamai ƙasar Nijar.
Gaida Abdulaziz Adli Toro da wannan labari. Ga Yusuf Ali Harande ya kawo shirin ilimi garkuwar dan adam.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hanga.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ne da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro, ita ce ranar ƙarshen tattaunawarmu da ministan ilimin Najeriya da ya rage saura kwanaki biyar ya bar kujerar, wato Malam Ibrahim Shekarau. Idan dai ba ku manta ba, a kwanakin baya kun ji yadda ya bayyana da ci gaba da aka samu a ɓangaren ilimi a Najeriya cikin tsawon shekaru da suka yi suna shugabanci a ƙasar. Amma a yau za mu ɗaura ne a kan wasu shawarwari da yake ba mu sabon gwamnati mai zuwa a ƙarshen makon nan idan Allah ya kai mu.
To a taƙaice ya nuna cewar ita wannan gwamnati mai shuɗewa wannan ba za a sa shi a cikin ci gaban da ta samu ba kenan. Tunda an ce a cikin kashi 100
ko da aji ne ka gina ci gaba ai suna ya tara. Misali kana da aji kana buƙatar a naza aji 100 sai na zo na ƙara maka aji 100, a wannan suna ta ci gaba. Me kai ne wajen maganta matsalar? Ƙoƙarin magantawa ba yana nufin maganta ta gaba ɗaya lokaci ɗaya ba. Idan ka tsara yau a ɗauka ma a duk faɗin Najeriya makarantar tsangaya kwaya ɗaya tallin tal aka yi a ƙaramar hukuma kwaya ɗaya tallin tal da za ta nuna misalin abin da ake ƙoƙari ne a ci gaba ne.
To ranka shi daɗe, kamar waɗansu masana da muka tattauna da su a wannan fili namu na ilimi garkuwar ɗan adam sun yi bayani akan cewar me yasa ba za ta je ƙauyuyyuka inda ake da islamiyoyin nan ba ake da almajiran nan su dinga tallafa ma malaman wa'annan almajiran a ƙauyuyuka ba sai suka zo suka je suna gini a cikin garuruwa wanda su masanan sun nuna cewa wannan babban kuskure ne ita wannan gwamnati ta yi a wannan tsari na tsangaya sun nuna cewa babu inda zai je saboda irin wannan tsari ba su biyo shi yanda ya kamata ba
ai ni ina cikin tun kafin zama ministan ilimi ina bibiyar wannan tsari domin nuna shi a kan ina daga cikin masu sukan cewa maganar gine-ginen ba shi ne ba ko kayi gini ɗaya biyu to kada ka manta da cewa ka shiga lungu da saƙo ka nemo malaman nan a yi tsarin faɗakar da su a yi tsarin ilmantar da su don haka ƙalubale ne gaba ɗayanmu da nake wannan fanni a lokacin gamman ne a jiha ne a tarayya ne na ba maganar gini ba ne wannan sanda aka fara wannan aiki ni kaina na yi rubuce-rubuce na aika wa cikin ilimi da ra'ayi na cewa kar fa a ɗauka don an zo an gina makaranta da sunan makarantar tsangaya shikenan gobe ana tsara mutane za su shigo malamai za su shigo za su shiga da ɗalibai su fara karatu a sai an shiga an yi musu tallafi irin salon da muka zo da shi a kan don su ma yadda da tsarin mun ba su tallafi na kayan gona an ba su magarbunan shanu na noma an ba su taki an yi wa don su gamsu dai da cewar su ake da samu nutsuwa su samu kwanciyar hankali su samu taimako su inganta karatun a inda masu tafi maka muka musu wani gine-gine na haka na yadda da su cewar da kuma masana da suke wannan hasashe cewar ba ginin kawai ba ne ba za a ce ginin ba shi da amfani ba sai dai a jaddada cewa gina makarantu ba shi ne kadai abin yi sai an dawo an shiga lungu da saƙo an faɗakar an ilmantar da malaman nasu da iyayen al'umma wannan ya fi muhimmanci ma a kan gina.
To ranka shirya a ƙarshe menene shawarar ka ko kuma shawarar gwamnatin ku da kuke so ku jawo hankalin ita sabuwar gwamnati mai shigowa don ta mai da hankali a kai a kan abin da ku ba ku samu kun yi ba a gwamnatin ku su yi a gwamnatin su don ciyar da ilimi gaba.
Ni kullum tun da wannan fage ne wanda dama ina cikin babban ciki ko ina minista ko ba na minista na sha bayyana ra'ayina a kan abin da shafi ilimi. Na farko dai ilimi shi ne tushen rayuwa gaba ɗaya kuma shi ne tushen ci gaban kowace al'umma a duniya. Na kira da duk wanda za su zo a gwamnati ko ta yanzu ko ta nan gaba cewa lalle a yi kokari ba wa ilimi muhimmanci na gasken gaske ta hanyoyi daban-daban na kula da ba da isassun kuɗaɗe duk irin tanadin da za a yi wa ilimi idan ba a ba wa harkar malaman makaranta muhimmanci ba to da wuya a ga nasarar abin. Na haka ina kira ga duk wanda za su zo nan gaba ma a gwamnatoci ko a jiha ko karamar kuma ko a tarayya a ga cewa an ba wa malaman makaranta horonsu da sabon musu da yanayi gamsasshe na yadda za su yi aikin samar da kayan aikin a jirgin daga cikin da kuma irin da gwamnatin da za a ba su don su samu nutsuwa su yi aikin su wannan yana daga cikin ƙalubalen da ya kamata a danta ni wannan shi ne shawara ta ko ina ciki ko ba na ciki dama mun shafa ta wannan ta harkar ilimi duk ƙasar da bata ba harkar ilimi muhimmanci ba to za ta ci gaba kuma harkar ilimin lalle a ba wa harkar malaman makaranta muhimmanci shi ne a sahun gaba don ka samar da gini ka samar da ɗalibai ka samar da tebura da kujeru ba malamai da ba inda za a shi samar da malamai nagartattu shi ne cigaban ilimi shi ne darajarsa shi ne kimarsa insha Allah.
Masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah za mu yi waiwaye adin tafiya kamar yadda wannan gwamnati mai shudewa take ganin akwai alfanu wajen kai yara ɗalibai ƙasashen waje don ƙaro karatu mai zurfi. Za mu gayyato wani wanda ya ci gaje irin wannan shirin a shekarun baya kuma ya zama shahararren mai zanen motoci a duniya na kamfanin General Motors da ke jihar Michigan ta nan ƙasar Amurka wato Jelani Aliyu don ya bayyana mana muhimmancin kai yara ƙasashen waje don ƙaro karatu a irin wannan zamanin. muna ƙara miƙa godiyar mu ga ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekaru da ya samu damar bayyana mu al'ummar Najeriya irin halin da za su bar ilimin ƙasar a ciki da fatar sabon gwamnati za ta daura har ma ta yi fiye da hakan sai kuma sauran abokan aikin mu da suka bada tasu gudunmawa wajen hada wannan shirin da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bissalam
amma da mata don mu zan miƙewa kai kokari
a gaida Yusuf to yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email
yau zamu hora ne da sakon yakuji matar Ahmad Abacha Machi Nayobi wanda tace kai jama'a wai da wace matsalar talakan Najeriya zai ji ne da matsalar karancin man fetur rashin aikin yi rashin wutar lantarki ko kuma bakin talaucin da kuncin rayuwa da fatara da ta yi mana katutu ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan matsaloli sai kuma sakon Isu Hundila Faki wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku gaya wa gwamnatin Najeriya da kungiyoyi da masu hannu da shuni da su taimakawa ƴan gudun hijirar ƙasar mu da rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajen su hakika waɗannan bayan Allah suna cikin mawuyacin hali kuma suna neman taimakon gaggawa ga wurin gwamnati da al'umma Allah ya bada ikon taimakawa amin muna kira ga kungiyoyin AU da na ECOWAS da su hanzarta sa baki akan rikicin ƙasar Burundi dan kawo ƙarshen shi tun kafin ya rikide ya koma yakin basasa kamar yadda ya saba faruwa a ƙasashen mu na Afrika Allah ya sa sun ji wannan kira sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Usaini Dango ta Karasuwa matsalar wutar lantarki da ruwan sha kana uwa uba matsalar man fetur da muke fuskanta a Najeriya wannan kuma bayani da rashin ci gaban ƙasa daga sanin shaga kofar kaura ka tsina da ƙarshe sai sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa wanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa yau a ƙasar mu Najeriya matsalar karancin man fetur ta zama tamkar wutar daji sai dai mu ce Allah ya kare mu
kafin mu karkare shirin jama'a ta ba mu takaitattun labaran duniya
Sa hamayya a kasar Burundi ta ce za ta janye daga shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar da majalisar ɗinkin ta shirya za ta dauki ko kuma ta dauki wannan matakin ne bayan da aka kashe ɗaya daga cikin shugabanninta a can kasar Yemen kuma da alama ana ta babin taron samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a wannan makon yayin da jami'an kasar ke fadin cewa an dage yin taron ne nan da nan dai ba a ji tabbaci daga majalisar ɗinkin duniya cewa an dage yin taron da aka shirya yi a ranar Alhamis ba. Shugaban ƴan sandan ƙasar Malaysia Khalid Abubakar ya ce an gano kaburbura 139 kusa da kan iyakar ƙasar da Thailand da ake kyautata zaton an binne fiye da gawa ɗaya a cikin wasu kaburburan. Yau Litinin shugaban ƴan sandan ya faɗa wa ƴan jarida cewa an gano kaburburan ne a wasu sansanoni 28 da ake zaton ana amfani da su wajen safarar mutane kuma tana yiwuwa akwai mutane 20-300 da ke zaune a kowane sansanan. Hukumomi a ƙasar Afghanistan kuma sun faɗa cewa an kashe akalla mutane 5 fiye da mutum 60 kuma sun ji rauni lokacin da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya tuƙa motarsa da ke dangare da nakiyoyi ta kofar wani ginin gwamnati a lardin Zabul da ke kudancin kasar.
Madalla, jama'a da wannan lokaci shirin namu ne zai ke karewa amma ka kunyi saboda Halima da Jamila da Usman za su kawo shirin yau da gobe shiri mai dadi. Yanzu amma don jama'a da ta kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lester Segregation mai ta hada sauti da ba da umarni sai engineer Keith Holmes ne Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai anjima.